الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة تكفى دواء أجفين شبوة أبن جمعة شبنا الأمة shirin da ya saba gayyato iyayenmu malamai domin tattaunawa da su game da abin da ya shafi addini da rayuwa inda cikin ran Ubangiji Subhanahu wa ta'ala muka sake neman alfarmar shigo a irin yake malamanmu na ƙasa wanda nan gidan ba bakonsa ba ne kusan shi ma za a ce ɗan gida ne shi ne Sheikh Haliru Abdullahi Maraya Algatu Mala assalamu alaikum
assalamu alaikum
alhamdulillah an shigo lafiya
lafiya kalau
malam jamu a ranar
na bara
musulmi a duniya kusan za mu ci gaba ki ɗaya mu muna cike da murna da farin ciki da sauransu ga shi ana cikin azumi kuma daga yanzu zuwa yamman nan duka lokuta ne masu daraja kafin mu shiga da abmai da abin da ya shafi layya malam za ka suka ce wani abu game da ita wannan ranar
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين والصابرين جميعا تقدر يوم القدر العظيم ما سكر له سورة رمضان قال لي متعين يا السلام عليكم
وعليكم السلام
وقت ما بكر إذا رانا أربع رانا شيء ما تقدر درجة نفر كل كان أقوى وسجل لك أبدا قوما يا الله يرزق سواد السوء وعندي كتشو إيه دقيتشم وانا دالي ران وقت جلا رانا أربع سوناك وانا دالي ليه ده الله يرزق سواد السوء hadda yin rayuwar suwa da su wa fajiri wa layalin ashir wato Allah yake ina rantsuwa da alfajir sannan kuma ina yin rantsuwa da dare guda goma to wayannan dare guda goma hadda yin su
na'am
to kaga ranar arfa ta samu matsayin cewa Allah ya rantsuwa da ita saboda matukar muhimmancin da duk a cikin kwanaki guda goma ne kawai Allah ya rantsuwa da su kana ɗaya daga cewa to ɗaya zuwa ga goma ga Zulhijja sannan kuma ranar arfa ta kasance a cikin watan Zulhijja ne wato ɗaya daga cikin watanni guda hudu masu alfarma din nan wato Zulqa'ada da Zulhijja da Muharram da wanda ya kawara a can wato watan Rajab kaga kenan tunda a cikin watan Zulhijja ake samun ranar arfa kaga ka samu shiga cikin watanni masu alfarma ga Allah ya rantsuwa da ita sannan kuma ita ranar arfa tana da matuƙar muhimmanci ga mutane kuma akan abubuwa guda biyu Qur'ani ya tabbatar da cewa da mahaifinmu annabi Adam da mahaifiyarmu Hawwa alayhi salam suna cikin aljanna ne sai Allah ya fitar da su sanadiyar cin itaciyar nan haka Allah ya kaddara to ita hawau amincin Allah ya tabbata gare ka da aka fito da ita sai Allah ya aje ta a Jidda
a Jidda
eh kaga nan ka rasu ma kabarin ta yana nan kusa da hotel din Ratsi dake Jidda da haka ma Hausawa an san mai kuya aka za mata Hawwa'u sai ka ji an ce mata mai
ne Jidda
shi kuma Annabi Adam alaihi salam sai aka aje shi a kasar Sri Lanka to sai da suke shekara 500 ba wanda ya ga wani tsakanin su
500
to ranar 9 ga watan Zulhijja sai Allah ya hada su shi Adam alaihi salam kudarar Allah ta taho da shi daga Sri Lanka ita kuma Hawwa alaihi salam sai Allah ya taho da ita daga Jidda tana kusa da filin Arfa sai aka kawo ta filin Arfa shi ma aka kawo shi filin Arfa ran 9 ga wata sai Adam da Hawwa amin ci Allah ya tabbata a gare su suka san juna suka gane juna wannan ya gane ita ce Hawwa ita ta gane cewa wannan shi ne Adam don haka yana ɗaya daga cikin dalilai guda biyu da ake kira ranar Arfa yau mu arafata ranar san wato ranar da iyayenku suka san junansu sannan dalili na biyu kuma Annabi Ibrahim alaihi salam ka san ya yi mafarkin yayan kaɗansa banda bayanai za su zo
nan
ya yi tunani ranar 8 ga watan su ran da ya fara yin mafarkin da ran 7 ga wata ne wato ran 7 ga wata
da watan Zulhijja ne
ya Zulhijja ran 7 ga wata da daddare wato daren 8 ga wata kenan ya fara mafarkin cewa ya yanka ɗansa washe gari 8 ga watan Zulhijja sai ya ringa tunani wannan mafarkin daga Allah ne cewa in yanka ɗana koko daga shaitan ne yana ta tunani sai aka sa wa ranar yawmul tarwiyati yawmul tafakkur kuma ya yi wannan mafarkin ne Amina don haka alhazai ko ina suke ko a maka ko a wani guri ranar 8 ga wata sai su tafi Mina su ma don su je su yi ta tunani a kan abin da ya shafi Ubangiji su kai koyi Annabi Ibrahim to washe gari 9 ga wata ranar Arfa kenan ranar Annabi Ibrahim ya gane cewa mafarkin nan ya yanka ɗansa fa daga Allah ne ba daga shaitan ba shi ma yau ma arafata wato ranar sani ranar da Annabi Ibrahim ya san cewa farkin ya yanka ɗansa mai albarka Annabi Isma'il alaihi salam daga Allah saboda haka wannan rana ita ce Annabi ya ce idan mutum ya yi azumin ta shi ba mai aikin haji ba ne sai ya yi azumin wannan rana to za a yafe mai duk zunuban da ya tsakanin shi da Ubangiji amma na shekarar da ta gabata da kuma laifin da zai yi tsakanin shi da Ubangiji na shekarar da za ta zo.
Na hulu na kwasa ila lillahi ya matsayin addu'a a wannan rana ta
yi. Wato addu'a a wannan rana akwai addu'a da Annabi ya kira ta du'a uyo mai arafata. Ita za ka ga zikiri ne amma sai Annabi ya ce addu'a ce. Yace kuma ita ce fiyayyen abin da annabawa da shi suka faɗa a duniya shi ne la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir annabi yace duk wanda wannan zikiri ya shagaltar da shi bai ma yi addu'a ba a filin Arfa to Allah zai bashi fiye da abin da ya so yi ne
la hawla wala quwwata illa billah to malam da yake alhamdulillahi hikimar mu yi bita inna don mu faranta ran al'umma duniya yanzu wanda yake jin wannan kafa ne albarka ta DITV a yi redo mun shajja shi
na'am
eh an faranta mai rai gashi yana azumi ga fa kadan daga cikin darajojin wannan rana da azumi da ibada da yake wannan rana ne albarka to malam sai mu yi dubiya zuwa ga ibada da za mu wayi gari
na
kan ta gunfi ita ce layya to ka so ka kissato mana ba ba da gari to amma ba ta kona ka bude a maso da wani ko ne ya ji taba yi ya manta
wato kamar yadda kai wannan tambaya mai muhimmanci ta ilimi mala umma wato layya ana yi ne domin girmamawa da tuna abin da ya faru tsakanin annabawan Allah guda biyu wato Annabi Ibrahim da ɗansa Annabi Isma'il amincin Allah ya tabbata a gare su abin da ya faru ko shi dai Annabi Ibrahim ka san attajiri ne
Annabi
Ibrahim attajiri ne ya je a gare shi musamman ta dabbobi ka san baki ma yayi fa bai san daga ina suke ba ba san gaya mai za su zo ne sai aka kama malaki aka yanka aka kasa musu farabi ila ahlihi fa jaa bi ibn hanif yana zuwa ku a ku baki ne kawai nan da sai ya koma zuwa ga iyalansa yace a samu malaki ne mai a yanka a kasa wannan baki fa jaa bi ibn hanif sai ya zo da wani malaki wato naman dan malaki hanif da sashe baki ma bai san su bai sa a yanka musu sa saboda wadatar alqur'ani to wataran dabi'arsa shi ne zai sanya ga talaka na cikin wahala to dukiya ce dukiya da nan sai ya ce a tsakanin rago cinkiya bunsuru akuya a yanka dubu dubu ai ba na ma ya tsaya ba sai ce shanu kuma a samu 300 a yanka sannan da kumi a samu 100 a suke duk a raba talakawa nama to da yayin wannan sai mutane hata halitta sama da mala'iku suke ta mamaki ana magana ana sha'awa tunda ka san halittar Allah shine na biyu a daraja bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ali sai annabi Ibrahim sai ake ta magana to da ya ji ya ji a wannan ba na abu bane to a lokacin ba shi da ta bai haihu ba a lokacin sai ce ai ni dan dabba sannan sa'an yanka tumaki da awaki 100 an yanka shanu 300 an soke rakumi 100 shi ne an kuke ta magana ai ni in dama naka da shi in dai don saboda Allah ne in Allah ya ce in yanka zan yanka ba
la haula wala quwwata illa billah
to yana nan Bala Bakar ya kai shekara 86 a rayuwa ba shi da haihuwa sannan sai Allah ya ba shi haihuwa domin da ma yi ta roƙon Allah ya ba shi ɗan ɗan gai rabbi habli min as-salihin wa basharnahu bi ghulamin habib ya ubangiji kai mun kyautar ɗa daga cikin mutanen kirki wato kaga ya koyar da mu wasu abubuwa cewa wanda zai da ɗa ko kuma yake so ya ƙara haihuwa ko bai taɓa yi ba don zai roƙi Allah ga abin da zai roƙa shi ne sai muka yi masa albishir cewa za mu ba shi wani yaro wanda yake halim ne matuƙa haƙuri nan cewa halim a larabci sai mutum ya balaga ne yake zama halim domin sai mutum ya balaga ya mallaki hankalin kansa ne zai iya zama mai haƙuri ko mara haƙuri a shara'a to tabbatar mai cewa halim ne yara an nuna mai cewa ɗan da za a ba shi ma zai girma domin da an ce babbashar nawa bi gulamin aka shuru tana yi waɗan ya zo ya koma amma sai aka kawo sifa ga ɗan aka ce halin mai haƙuri ya san yin hali wato wannan ya nuna cewa ɗan ma sai ya balaga ya girma to Bala Bakar yanzu ya samu ɗa yana shekara 86 annabi Ibrahim nan ɗa ya kai shekara 13 shi kuma ya kai shekara 99 ɗari ba ɗaya ya zo yana mina mina ɗin nan ta ƙasa Saudiya ne da inda alhazai yau suka
je
a jiya wata yana wurin ran 7 da wata da daddare a mina ɗin ka san mina tana cikin haramin Makka ne domin tsakaninta da Ka'aba kilomita 8 ne gabas da Ka'aba
na'am
idan kuma wasu a kafa suke zo
duka ba shi yanzu ba mu je ka ba kuma ji ba ka
to shi kenan da ya kwanta bacci 7 ga watan Zulhijja da daddare wato za a waye gari 8 ga wata kenan sai ya ji a mafarki ana cewa ka cika alƙawarin da kai na ka yanka ɗanka a mafarki to da ya waye gari 8 ga wata sai ya riƙa tunani shin mafarkin da na yi jiya 7 ga wata da daddare in yanka ɗana ɗaya kan ɗan ku tsoro da san ɗa
gaskiya
balle a ce kuma ɗan ɗaya ne
ba da gaskiya
mafarkin nan daga Allah ne ko daga shaitan ne 8 ga wata daga alharijiyar sun kwaikwayi annabi Ibrahim
na'am
tafiya mina to shikenan yana ta kofanto daga Allah ne ko daga shedan ne to sai ya wayi gari kada ga watan Zulhijja irin rana irin cewa yana ta tafiya daga Mina yana ta tafiya ka san daga Mina zuwa Arfa kilomita 14 ne
na
kilomita 14 ne to sai yana ta tafiya a kafa har ya zo Arfa to a ranar Arfa ranar 9 ga watan Zulhijja sai ya gano cewa mafarkin nan fa daga Allah ne
to
ne yanka sansa
kuma sai ku haka
sai ji samu mahaifiyar dan ya ce zai yanka dan nan ta ce kai ya samu dan shi ma ya ce ya yanka to a takaice washe gari 10 ga watan Zulhijja irin gobe kenan
gobe
sai ya fantar da dan anan ne na dai zai yanka zai kikira mai wuka haka sai Allah ya kawo rago aka ce ya yanka wannan rago a madadin wannan saboda ya gaggata mafarkin ma'ana ya nuna shi bawan Allah ne ya gaggata ya kuma gaggata alkawarin da ya taɓa yi cewa amma Allah ya bashi tsa saboda Allah zai yanka nan to sai Allah ya ce wa fare na mu bijiri na azumi sai muka fanshi wannan ɗa mai albarka da rago mai girma girma na daraja da girma na jiki
ne
ta san masu tafsiri sun ce a rubuce cewa wannan ragon da aka kawo annabi Ibrahim ya yanka a madadin annabi Isma'il ma na ragon da aka farshi annabi Isma'il da shi shi ne ragon da Habil alaihi salam dan annabi Adam ya yi ibada da shi din nan ya kai ragon gidan aljanna to wannan ragon ne aka kawo mishi aka ce ya yanka a madadin annabi
Isma'il
to wannan shi ne din ranar 10 ga watan Zulhijja in ta rago tunda a ranar annabi Ibrahim ya yanka rago a madadin annabi Isma'il to sai Allah ya ce wa duk duniya musulmi da suke da hali ko kwaikwaye shi to kuma za ka gani su wa'ancan dabbobi wanda annabi Ibrahim ya sa aka yanka wa talakawa tumaki da awaki din nan guda 300 da ragumi 100 din nan to kasantuwar cewa sanadiyarsu ne ake wannan alwashi su ma sai Allah ya ba su daraja layya da su takwas din nan za a yi ɗaya daga ciki rago, tinkiya, bunsuru, akuya, saniya, raƙumi, raƙuma. Ko ɗawi su ba za a yi
rarrabe.
Dalilin da ya sa ake yi da su ke. Kuma to me ya sa a cikin su ɗin akwai wanda ya fi umun zo wannan shi kuma me ya sa ya fi shi ma. To shi ya sa yanzu za ka ga cewa wato wannan dabbobi Allah ya fifita su da su ake hakika su tafas din da su ake hadaya da su kuma ake layya
layya
mutum ba zai layya da giwa ba
ba zai ba
ma wannan shi ba zai ce to ni ban samu kudin rago ba bare ce mu makame in daji
na gogo su ne ba da kamar annan ja ko su ce ga daji ba su da kudin abin layya ba su samu abin da zasu yi da shi daji
ke ne ba layya ba layya sai da takwas din nan ake
na
dabbobin nan guda takwas kuma ka san Allah yana da dabbobi a duniyar nan wajen miliyan 7
kaloli
kala kala ka ce rago kaga kala daya
kala
ka ce tinkiya kala biyu mansuru kala to kai ta yin haka tantabara tsawi abagwa ka lissafa wa kifi kwaɗo maciji ka lissafa dabbobi to sun fi wajen miliyan 7
la hawla
wala quwwata illa billah kuma a cikin miliyan 7 din nan da takwas kawai za a yi mai kaga an fifita su
an fifita su na
an fifita su kuma shi ragon nan wanda aka yanka a madadin Allah Isma'il sai ya fifita a wajen layya
a wajen layya na
ka san alayya shan nama ake duba ba yawan nama ba
alayya
a hadaya kuma yawan nama wato abin da nake nufi shine alayya abin da aka fi so a layya da shi shine rago wanda ba a fiye shi ba
ba ta ba a yi mishi fi abin
da ba a mai dandaka ba
na'am
to daga nan mai daraja ta biyu sai rago wanda aka mai dandaka daga nan sai tinkiya daga nan sai bunsuru wanda ba a dandake shi ba daga nan sai dandakakken bunsuru daga nan sai akuya daga nan sai sa kasan shi sa ba a dandake shi balle ya ci da dandakakken sa daga nan sai sa sai saniya sai raƙumi sai raƙuma alayya ke nan kaga alayya bunsuru ya fi saniya daraja ya fi sa daraja wane ya yi layya da saniya wane ya layya da bunsuru da
ya ce wannan ya fi jiki bunsuru ne a wurin Allah ya fi jirgin girman daraja a kan wanda ya yanka
sa amma yanzu ka ga unguwa mu ce da bunsuru ta yi da bunsuru ai da bunsuru da shi ya kuma shi mai san
eh
ka ji ke ka ga ta ce ne ji na ka ga fa ai
so ya fa yayi Allah ne ya fi ruwa fiki girman daraja ta
bani hanbil
ikwa ikwa Allah
ikwa sallan sai ka ga malamin bakar mutanen mu yawanci an je kuma wajen sayan dabbobin mun ji yanzu irin dabbobin da ake yi da su an mutane kuma suka je sai ka ga su abin da suke nema tirke ke
shi
dabba wai a samu rago tirke ke ko a samu bunsuru tirke ke ba sa lura da shekarunsu
ko abin na da ka'ida
shi yana da ka'ida shi ko ba kowane rago ne sai mutum kawai zai kwantar da shi ya yanka sai ya kai wani adadi na ajali to mai risala yana cewa sai ya kai wata takwas ko wata goma ko shekara ga wato rago da tinkiya ke amma a kowane wuri an ce kan wata shida to kaga ijma'an duk wanda ya layya da tinkiya ko ragon da bai kai wata shida ba da ya layya ba in da bai kai wata shida ba ka san yanzu akwai dabara da ake a tsirkawa a rago a lura
bayan ba
na ke yara din nan kai ko ne ya
yi ne ba ko ne kuma
ka san bai shi ke
ni shi wannan sai ka iri iri ne fa
yawa to idan mutum ya je da yana go ko tinkiya ko sa ko saniya ko raƙumi ko raƙuma ya tambayi shekarun su kamar yadda zan faɗa
to
idan da rago ne ko tinkiya ya zama da dole sai ya kai wata takwas wata goma ko shekara guda ɗan wata shida ma a iya yi da shi wato rago da tinkiya to amma ijma'an idan bunsuru ne da afiya to dole sai bunsurin ya cika shekara ɗaya ya shiga ta biyu ya gama shekara ɗaya ya shiga ta biyu wato ɗan shekara ɗaya da wani abu bunsurin afiyar ma sai ɗan shekara ɗaya da wani abu idan kuma sa'ani da saniya za a layyar da shi dole saniya sai ta zama na yan shekara hudu ma'ana ta gama shekara uku ta shiga ta hudu da sa da saniya
shekaru hudu
shekara uku ta shiga ta hudu yawa in kuma raƙumi ne sai ya gama shekara biyar ya shiga shida wato ɗan shekara biyar ta kai raƙumi ne da raƙuma ka san da yawan mutane ba sa lura
ba a lura da wannan gaskiya kuma da zamani ya zo da abubuwa da kajin nan da kuma da kuma da kuma da kuma da
kuma ka ga yanzu idan mutum ya ce ya yi layya da sa amma sannan bai cika shekara bai gama shekara uku ya shiga ta hudu ba da yi layya ba ba daga kafa a wannan daga idan mutum ya je sayan sa sai tambaya wannan san ko saniyan nan da zai layya da shi shekarar ta nawa ko shekarar shi nawa idan ya jan ce a wannan san shekarar shi biyu da wata kaza
to ba ba layi
ba layi shi
ga sanin wani ko ana fara abu kuma su sai fa dalli ba kowa yake irin wannan
dan kuma bunsuru ne da akuya kamar yadda wasu a bangaren kasar nan suka fi yi da su to sai an tambaya wannan bunsuru shekarar shi na sai an ce a wannan musulun da shekarar shi ɗaya da kaza sannan za a ilayya da shi wannan akwai shekarar ta ɗaya da kaza sannan za a ilayya da ita amma in rago da tinkiya ne ko ɗan wata shida ne a yi
za a iya yi shi kuma rakon ba
ta kuma rakumi sai dai shekara biyar wanda ya shiga ta shida
ta shida shi
rakumi da rakuma.
Number da za a turo mana da sakonni da mu makaranta amma da ya ce 0803703701169 ma tare da Sheikh Dr. Haruru Maraya a cikin ɗakin shirye-shiryenmu a cikin shirin wa'azin Juma'a da mu jagora shirin Abubakar Abdullahi Goran na mai. Malam cikin ran wani wannan wata na san sakonni sun shigo amma ba mu kai ga gaban da za mu fara bibiya zuwa ga sakonnin mu ba. Kamar ga wanda ba ya da hali suke so su yi hadaka a wajen yin layya. Ya matsayin wannan
to hadaka a layya sai dai a yi da sa ko sai ko saniya ko raƙumi ko raƙuma sannan kuma adadin mutanen kai ya wuce mutum bakwai kai ya wuce mutum bakwai wato yanzu mutum ko da mutum biyu ne ba za su ce kawo mu haɗa kuɗi mu sai raƙuma ko kawo mu haɗa kuɗi mu sai finca ko kawo mu haɗa kuɗi mu sai basu ko kawo mu haɗa kuɗi mu sai akuya. In ne za a yi daga mutum biyu haɗa kuɗi ne to sai dai su sai saniya ko sa ko raƙumi ko
raƙuma
amma kuma kar su wuce mutane bakwai
a yawansu
amma kuma haɗaka a iya yi ta lada yanzu misali mutum ne iyalinsa da shi da matarsa da ƴaƴansa biyar misali kaga su bakwai
kenan
to idan ya zo yin layya ko shi zai yanka ko wani zai yanka sai a yi da niyyar cewa wannan rago na layyan mutane bakwai ba haɗa kuɗi suke ba tarayya ne
a tsakanin
amma a yi tarayya a haɗa kuɗi sai dai a sai sa kuma kada su wuce mutum bakwai
kada su wuce mutum bakwai to shi kamar nama din nan idan Allah ya so to mutum ya yi layya din nan shi yayi kamata a yi tasbihin shi
wato hanya uku ne
to
naman ana so a ci a yi sadaka kuma a yi kyauta zama mai ta a ci wato mai layyar ya ci shi da iyalansa sannan kuma a ɗibi wani abu a yi sadaka da shi sannan kuma wani a yi kyauta da shi to amma idan mutum ya ce ni ba zan yi sadaka ba kuma ba zan yi kyauta ba ni kaɗai da iyalina zan ci ne tayi tunda lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanala taqwa minkum dabbobin da akan yanka dinan da dabbobin da ake sukewa wato da jinin da aka zubar nasu da naman nasu zai kaiwa zuwa gurin Allah abinda yake kaiwa zuwa gurin Allah ma'ana abinda yake da amfani a wurin Allah shine tsoron Allah da aka yi ma'ana ikhlasi niyya mai kyau da aka yi saboda haka in mutum kuma misali kila likita ya hana shi cin jan nama shi sai kaji yake ci ko kifi amma ya yi layya shi kenan yin ci shi ba zai ci ba a bayar sadaka a bayar kyauta shi kenan ta yi ko kuma ya ce a ni ba zan ci ba zan yi sadaka ba kyauta duk zan bayar ta yi amma abin da aka fi so a yi guda uku a ci a yi sadaka kuma a yi kyauta
to bayan da yake kusan za a ga wasu a irin wannan rana musamman muri a ƙasar Hausa tarbiyyar da muka sani in aka yi layyan aka fito da shi don waɗanda Allah ya ba su iko ba wani kwaɗayi sawa za ka yi akan wannan tarbiyyar
wannan yana da kyau kaga kamar ƙasar Sokoto da ƙasar Kebbi da ƙasar Zamfara da yankin Niger haka suke sai a yi ma a bankare shi a gasa in ka zo wucewa ma ga wuƙana an aji kai da kai kamar
ka yanka
to wannan yana da kyau matuƙa domin idan ana yin haka ko ba yadda su suke yi din ba misali zai sa cewa bayan Allah wanda ba su da hali za mu ci nama domin wani in ba an yi kyauta da sadakar nan ba zai ci nama sai dai can shi kanshi kawai ko ina ya wuce suya su ma shi
bakin mita ne kawai
yawa to wannan wato ƙasar Zamfara da ƙasar Sokoto da yankin Niger wato suna yin abu wanda yake da kyau wanda yake zaka ga da wanda yayi layya da wanda bai layya wannan ma bai layya ba shi sai fucin nan
sai cin nan akan waye
duk shi ma da biya ko ta cin nan sai ta wallahi mai ci
gaskiya
kuma ya ci daban daban ya ci hakuri sannan a online kuma ya ci hakuri online kuma ya ci
sai sista na
saboda haka yana da kyau dan haka zaka gani ko a nan din da zaka ga akan yi malabaka kamar da ka faɗa dan yamma sai kaga an takkasa an ce kai can gidan kai can gidan kai can gidan kai can gidan to amma yawancin mutane kuma sai su mai da abun biki sai sai ni ma ba da bai kawo ba dan haka ba nan ba shi ba
ko akai nan ba akai ba kai akai ba
kaga kai wa din ya kamata ne akai inda talakawa suke eh ba wai wannan ni na yi ka kawo mun to me me fa'ida ne
ba fa'ida
eh
to malam aka ambaci
amma kaga zuma labukan a iya kaiwa gidan bursuna
to
a iya yin soyayye a kai asibitoci a raba a iya kaiwa gidajen marayu soyayye da danye
ta
ka gani?
To malam da yake a cikin bayanin da aka yi na ƙarshe
na sanna
cewa kusan buƙatuwar Allah a cikin maganar layya ɗin nan bai wuce ikhlasi mai kone kwaɗayi cewa za ka yi ba daidai ba ne a cikin mutum misali ka sai rago 200,350 amma kuma duka ake ka tashi a kan sabon
wani
kira malam zai ci wa mu ciye iya kokarinsa ya zama tuka halartu da kyakkyawan yi a cikin aiki
wato malam bakar wannan tambaya tana da matuƙar mahimmanci don haka ma ka san yanka na layya aka ƙara wani abu idan mu ce ce bismillahi wallahu akbar sai kuma ya ce rabbana taqabbal minna wato abin na ƙarshe rabbana ya ubangijinmu taqabbal minna ka karɓi wannan ibada ta mutulai yana daga wurin mu ka san ko Allah bai karɓi aiki sai da ikhlasi
sai da ikhlasi
saboda haka ne na ce abin da ka faɗan nan yana da muhimmanci ko ragon miliyan ɗaya mutum ya siya in ya faɗa ne da ni ka san ita riya tsakanin mutum da Allah ne kawai suka sani ikhlasi tsakanin ubangiji ne da bawa kawai Allah ne kawai da mai yi ni yanzu idan mutum ya fito a rediyo na ragon da na saya miliyan kaza ne to ba za a ce ya yi riya ba shi da yana yi ne masu kuɗi ku kwaɗaitu ku fitar da dukiyar ku kuɗin da sayar tsirka tsirkan dabbobi domin talaka su samu nama da yawa niyyar ta kamar yadda ka faɗa nan niyya
ita ce magana
ita ce magana kuma ita ka san mahallin ta zuciya kuma zuciya ba wanda yake da kurumin sanin abin da ke zuciya sai halitta ɗaya da mahalicci halitta ɗaya ita ce mai zuciya kuma yau duk duniya ba wanda ya san me ke zuciya ba wanda ya san me ke zuciya kowa a duniyar nan abin da ke cikin zuciyar shi daga shi sai mahaliccinsa ne suka sani to saboda haka kamar yadda ka faɗa kowa dai ya yi ƙoƙari ya zama na yayi ne dan Allah ba a kan a ce ragon shi ya fi na kowa ba
to mana akwai kuɗin tawa da kiran da malam za ka yi ma majiyarsa
sannan kafin nan akwai wani abu wajen yanka ka san Qur'ani ya ce wa ta'amul ladzina utul kitaba hilal lakum wa ta'amukum hilal lahum wato yanka shine abinci ana yankan ku halal ne ga ahlul kitabi yankan ahlul kitabi ma halal ne a gare ku wato kirista ya iya yanka dabbar da ta halatta musulmi ya ci ko musulmi ya ci da nasan alqur'ani mun
sha
to amma ban da layya dan haka ne kar mutum ya zamana ya san wannan cewa kirista ko awiya ko yahudiya zai iya yanka mai dabba ya ci a lokacin layya mai shi zo ya yanka a lokacin layya ba wanda aka ba hurumin ya yanka dabban layya ko ya soke dabban layya
sai musulmi
amma jiya an wa mutum suna sai ya kira gudu sai ya yanka mishi yau kuma ga shi
layya
ba a yi to ba zai ce gudun zo ka yanka ba ga shi gudun ya yanka jiya
amma ba zai yanka yau
amma ba zai yanka yau gudun ya yanka mai jiya dabbar suna yau dabbar mai ne
layya
layya babu wanda zai yanka ta sai
musulmi sai musulmi na'am mai da zuga ne mai kada samu kuskure na'am to mana da yawa zaka ga wani cikin har ubangiji Allah ya yarda mu ne ya shekara kaza sai ya amma iko Allah bane ke da zuwa shi da mai wata shawara ka bashi na farko kenan shawara karshen shi ba zai damu da yawa amma da mu suna cikin gida ne wani iyali ne zaka ce mishi ni za ka gaya iyali
dan haka ya kamata koro shi a rika karantar da iyali wato duk ibadar da mutum ya saba yi lokacin da in ta kuɗi ce yana da hali yana yi in ta lafiya ce yana da lafiya yana yi to ranar in ibada kuɗi ce sai ya rasa abin da zai yi to Allah zai ba shi lada irin yadda ya kasance yana yi a lokacin da yake da hali
to kada kai bakin ci ne zo baka iya yi ba
kan ku ce bakin ci
domin lada abin da ka saba yi a baya
kuma ka san annabi ya ce yayi wa al'umma sayanka
laya
ma'ana da wanda yake da hali da wanda bai da hali annabi ya mai da
yayi masallaya na
to wanda bai da hali yanzu annabi ya yi mai kamar da ta faɗa kar ya damu kuma za a bashi lada kamar na shekarun da ya saba yana yi tun gaba na ba da gangan bane hukuma ma da gwamnati da masu kamfani sukan yi karanci balle ubangiji yanzu wanda ya saba zuwa aiki koyaushe ran da bai da lafiya an bai zo aiki ba a hana shi albashi
ba za a hana shi
ba lewu ba gidi
to amma wasu kuma malam da ya duje baka gama magana ba amma wani tunani ne ya zo mun fahimtar cewa wani na da halin kuma shi ba malam kawai dan gadara ba
Allah ya sani Allah ya san me halin da yake Allah ya san wanda yake saboda bai da hali ai ce sa ubangiji zai gama da halitta don da malama na ce ta sa mutum bai ba ya ji a kansa asara
don mutum bai da mata ba zai
sosai ba hatta
yana da hali amma bai da mata
kare ka san ita layya wato sunna ce ne karfi a kan musulmi wanda yake da babawa ba yaro ne matashi ne tsoho ne yarinya ce matashiya ce tsohuwa ce billahi suna ce mai karfi a kansu saboda haka ba magana aure sai ya samu in yi layyar ko ba gaskiya ba sai ya samu wani bangare kaiwa ko yarsa ko wata yar uwa ta shi ko kanwa mamarsa ko yar mamarsa ko gidan abokin shi a dafa
mai dafa mai tun shi ya yi rabanci ba
wai
rubuci to malam ka fara wata tana wallahi a ba a ce ba masa a yi
a kai ka san da ka sai ke cewa shiraru shirarukum usabukum to a cikin ku wanda suka fi ashararanci ma'ana suka fi lalacewa
eh
shine gora
gora
daga goro ya maka wai da bayin da aka sa kwano a cikin wannan ne wuce yana hanyar family
to yo Allah na
ai bolin taba karama
ba
sannan ai abinci a sa ma a kwano murmun da ban kwanan da ban kula ka ya kare amoro
to ya Allah gaba mu ga so ku da ba ku da matan aure Allah ya sa ku za ku da bayan da malai yayi kafin ba ita mallaci duk kuna da ga mata alhamdulillah suna ta neman mallajin aure suna neman kuma da je na gari amma dai abinda ake ta magana shine me yasa maza suke da ragwanci yanzu ma
na farko ba wai ragwancin daga wurin su bane wasu
to
akwai abubuwa malam Bakari ya bari mu magana sosai akai abubuwa da yawa da suke ja maza ba sa aure
to
tura sun shigo mana da wasu abubuwa abu na farko kenan dalilin me yasa mutum yake aiki ko yake sana'a domin ya dauke nauyin abin da yake wajibi a rayuwarsa kamar ci da sharuwa da gurin kwana da sutura da magani in ba shi da lafiya da sauransu ko idan yau mutum ya auri mace duk wannan abin da ya kamata ta yi kanta wa zai mata shi zai mata to yau sai aka ce tana aiki albashin da za a bata ciyarwa ba a kanta yake ba sharuwa ba a kanta yake ba tufatarwa ba a kanta yake ba wurin kwana ba a kanta yake ba ta da kudin za ta yi ita kuma ba za ta auri wani namijin ba
ba ce ba
to gurbin aikin ta tunda ana aiki ne domin a dauki dawainiyar rayuwa da ba ita ba ce take a gurin in namiji ne me zai in ya samu wannan aure zai
aure zai
hadi illa dai
kuki shigowar mata a wurin ayyuka ya rage yawan
ayyuka sosai yanzu da za a ce jama kuma yanci zaka ga matan da suke aiki dama mazan su suna da hali saboda haka yawancin matan da suke aiki mazan su na da hali me aikin mace ne ta kula da mijinta ta kula da ƴaƴanta to yanzu sai aka tsora mata wani aiki kuma kullum da sassafe ta kiwa mijin aiki ta kiwa dan aiki ta tafi wa wani
to yo Allah na
dan haka wannan yaro sai ya girmama bai shaku da uwar ba dan haka zaka yi akwai karancin tarbiyya ko da bai shaku da ita ba sosai sannan kudin da take samu ba sutura take kanta ba akan dole akwai mai mata ba ci da kanta take ba akwai mai mata ba shayar da kanta take ba akwai mai mata ba wurin kwana ta samu wa kanta ba akwai mai mata motar da take hawa akwai mai mata to da namiji aka ba gurbin aikinta a cikin samarin nan da ba su da aure yanzu ba su da aikin yi kaga zai yi aure kaga da an rage mata marasa
aure
bature ya ta mana illa fa
kaga wannan calculation din lissafin nan sun zan ce
kullum kuma zuwa sai yake ku nemi hakkin ku kuma ba addinin da yawa mata su tara irin musulunci mata halitta ce ta Allah mai daraja da kafin zuwan musulunci ba a ba su sadaki addinin musulunci ya zo ya ce a ba su sadaki wa atin nisa'a sadaqatihinna nihila da gadarsu ake ko musulunci ya zo ya hana da idan mutum ya mutu kawai shikenan sai babban ɗan shi ko ɗan shi wanda bai gado ya jefawa ɗaya daga cikin matan kyalle ko wani bai ce na kama wannan shikenan Allah ya zo ya ce la yahillakum an tarusun da sa'a karha da mata kaman commodity mai kayan sayarwa ne yadda za ka je ka so guda da haka za ka je ka so mace addinin musulunci ya zo ya ce a'a irin namiji da irin darajar da namiji yake da ita ta halitta ita ma halitta ce da in ma aka haihu aka gama ta shi rani ake abin ne ta musulunci ya zo ce bai yarda ba to yanzu da yace kar su yi aiki dinnan wa karna fi beauty kunna gaga ake musu yanzu ni inda matata za ta ce to kai ka zauna a gida ne zan ta buna ne ma amma ka fita ruwa ya dake ka rana ta buge ka amma ita an ce ta zauna ne a gida
ta kawo mata kawai
ta kawo mata amma Bashiru ya zuga ta ce su ma su fita su nema
kamar malam baka tunanin cewa rabanci ne da rabanci na kuma gargancin malaji ma in da gaskiya ayi ayi mu a baya mala irin karfin ba irin haka amma su ayi mala abin da ya jawo gaskiya iyaye suka shagaltu shi wa ɗaya su yi karatu mata
a karatu ba yanzu misali yana da kyau mace ta yi digirgira saboda gudun
lalura na
in mijinta ya rasu sai abokin shi ya zo ko kanan mahaifinta ko wa mahaifinta ko abokin mahaifinta kawo ta kalle ki kafin Allah ya kawo miki miji mu sama miki
aiki
kada sai ka
samu mafita na
karatun mace wajibi ne a wannan
wannan lokaci na
to shi amma aikin haifar da alheri kuma da yake samarwa ta fi alheri
safi alheri
domin yanzu da za a ce duk matan da ke aiki a bankuna da ajiye za a ba samari marasa aure aiki da kaga aure ya tashi da kaga da bai ta mala ko
ya to amma mala har zuwa yanzu da yawa zaka ga su
yanzu kaga akwai ayyukan da ya kamata matan dole ne akwai ayyukan mata da na dole ne kamar yanzu aikin gynecologist likitoci wanda ya shafi harkar mata kyau a ce mace ke duba mace a wajen irin wannan ka gani likitanci sannan kuma ba gynecology din ba misali ko harkar rashin lafiya mace ba ta da lafiya kyau a ce mace ce likita za ta duba ta nurse ce za ta yi mata allura mace nurse za ta yi mata allura mace nurse ce za ta yi mata ƙarin ruwa shi ma haka na miji sannan koyarwa a makarantu a ce akwai makarantun mata teacher su ta turanci mace ce teacher su ta ingilishi a ta mace tsaki mace ce teacher su ta kaza ta kaza ta kaza mace ce ka gani kaga wannan aiki na larurura na dole matan sai wannan amma yanzu kana mutum na office ya danna kararawa matar ta ce sa eh ka fada ciki daga shi sai ika
yo Allah na
cewa ƴaƴanta karantar da ƴaƴanta ke wa mijinta hidima
malum
ba ga hadisi annabi yake cewa duk sannan mutum ya ga wata mace in ta bashi sha'awa ya koma zuwa gida gurin iyalin shi to taka tana office na san mutum bai ji ko shi ya ga wata tana office na bai ji
kun ba su mata kishiya
to
balle kace ta ka bar ta je office sai ka samu ka aje tambar
dan haka wallahi wallahi da za a kawo irin wannan ce mace kuma su yi wa kansu kaga an mutunta su yanzu kana da mota ana tuka ka kana onus kana da kai ke tuki wanne ya fitar
da abu da na za a ga mara wani
ba ka ga wani kana gida a zaune ne ka fita ka nema wanne ya fitar da
ya to amma wani har zuwa yanzu akwai wani abu da gaskiya da al'umma ina ganin faruwar rashin wannan ya ce mu ka gaskiya wani shigan mata su kama aiki shin taimakon mata ne musulci ya koyar da taimakawa mata da gwagware da sauransu amma za ka ga mata ba mu taimaka
ai ka ga gwagwa tana da larura ita ba ta da mishi shi ne na ce mace ta yi karatu don larura wato abubuwa ne ma banbanta guda biyu wannan tana da miji motar da take hawa ma ya fi na manajan gurin da take aiki kyau na farko al'umma aikin da ake bukata a yin domin a samu ci gaban kasa ba za ta yi da kyau ba saboda tana tunanin ko an kore ta aikin ba na dama ba dama ta yi fushi
ba wannan kuma mijin ta yana abu da ake cewa malam mafi yawa za ka ga a wurin aiki a wasu koyi a wasu gaɓoɓi akan zaɓi mata saboda amana cewa su mata sun fi maza
wato ba a so su dinga gogayya da sahabbai to
balle yanzu
in dai ba larura ba larura ta kan sa a ci alade
gaskiya
in dai ba aikin mace ya zama larura ba kai kanka ma misali a ce mutum yana da kamalarsa amma matarsa na ci a wani sa
akwai nakasu na
kana cewa haɗa min kaza tana zan yi lattifa wato tana ƙoƙari kacce fatattar da wani namiji a ofis kai kuma ko oho shi ya sa kaga iyayen mu da an samar da kai da iri-irin ka malamai ne misali saboda iyayen ku a wannan lokaci da iyayen mu sun zauna sun yi aikin su shi ne sun kula da iyayen mu sun kula da mu shi ya sa da kan ka ji ɗaɗan kokin aiki
bravo yan
sai da tisha ko aji ne ga ɗalibai ba malami ko malama ya ɗalibai za su samu karatu to ga yara an haifa ba bai kula da su kai tafi aiki ta ba wa nani nani ke ta nana wa yaron ko yarinyar masifa kai ta tafi mutum ya tafi aiki matar ta tafi aiki ba su san me ake nana wa
ƴaƴansu ba
shin fa za ta ga yanzu akwai ƙarancin tarbiyya saboda ba shi cuci
kuma da yanzu na dawo kan darasin ne ita da yadin nan ba mamaki wani ma'aikaci
na'am
sai zaman su kamar yanzu da nake yau na ga wata ne kusan za mu ce mana kashiya yau ko na ga wata
yau goma ga wata
yau goma ga wata ku a yau ta fara
yau
ta fara wata July
na
na tura har ga yanzu ai albashi karamin ma'aikaci da albashi ya da kwana ta za a shi da ba
ko to yanzu
amma ya san insha Allah in alwata ya zo zai iya biya mutum zai ci bashi din yayin nan
wato layya ba ta zama sunna mai karfi akan mutum sai in ya zama na abin da yake samu ya fi karfin dawainiyar rayuwarsa ta wajibi eh mutum zai auna ne misali a rayuwa ta wajibi kudin haya kaga dole ne in yana gidan haya ciyar da iyalinsa dole ne ko ba gaskiya ba biya musu kudin makaranta ko ba gaskiya samun musu da ruwan sha misali abubuwa ne na wajibi to sai ya auna kudin da ake bashi nawa ne to idan ya zamana ya fitar da kudin da zai kawo masa da wannan dawainiya ta wajibi akwai raguwa kuma wanda zai iya yin layi shi ne layi ta zamana sunna mai karfi a kansu kaga da haka ma saboda tausayin shari'a ba ta ce layi ya wajibi ba ne sai ta ce sunna ce mai karfi sunnatun mu'akkada sunnatun bashi ba ce to idan mutum yana da hali ya iya cin bashi kan a biya sa albashi ya san bai da wani matsala in an biya albashi ya biya mutane haƙƙinsu kuma bai shiga cikin wata matsala ya zama da dai ya yi layyar ne don ikilasi don kar a ce ai wani bai yi layya ba
to amma duk da za mu zo ga gaba na dabbobi da duk waɗanda dabbobi guda takwas na a yi layya da su wani yanayi ne in ya same su ba a iya layya
nawa kaga na farko dai rashin lafiya bayyananne wacce ba a ga wannan dabba ga ta a kwance ba ta da lafiya da ganin an san wannan dabba ba za a yi layya da ita ba sannan idan rago ne misali ko kuma sauran har da guda bakwai su takwas kurkuntaka sai zamana an kawo dabba garin jeho ta daga mota ta san wasu ofiyar ke sai a ɗauko dabba sai a jeho ana jeho ta sai ta faɗo a kan kwanta ko a kan kankare ta kare to yanzu ga shi dabba ta kare kuma kare wannan ba za ta iya tafiya ta tafi tare da sauran ƴan uwanta ba ba za a yi layya da ita
ba za a yi layya da ita ba
idan ƙaho ya kare kamar rago ko ƙahonsa ko ƙahon bunsuru sai ya kare amma yana jini to ba za a layya da shi ba har zuwa ranar da za a layya bai warke ba amma in kafan ya karye bas amma kafin ranar layya ya daina jini ya warke misali to za a layya da shi sannan misali idan bindi garin fito da dabbar sai bindin sa ko bindin rago ko bindin akuya ko bunsurin ya makale sai aka janyo bindi sai tsige idan bindin ya kai ɗaya bisa uku to ba za a layya da shi
ba za a layya
da shi bindin da ya cire ya kai ɗaya bisa uku sulisi kenan ba za a layya da shi ba amma in kunne ne kunne in ya kai ya zama na kunne da ya abin nan ko in zai bai fi sulisi ba to za a layya da shi dalilin da ya sa bindi in ya kai sulisi ba za a layya da shi ba saboda bindi gurin nama ne
gurin nama ne kuma da yake lokaci ya yi mana hali su kusan za mu ga insha Allah duk abubuwan da suka shafi layya din Allah ya ba mu iko mun biya zuwa gari su kuma idan kuma misali mutum ana bi na bashi dubu ɗari kuma ga ana dubu ɗari ga bashi ga layya to ya za a yi
ya biya haƙƙin mutane a biya haƙƙin mutane wajibi ma'akata
ko ya biya bashi samun kwanciyar hankali
ya bashi ya samun ya mutu ba bashi ya yi bala'i biyan haƙƙin mutane wajibi yin layya sunna ce
mai ƙarfi na
ka san ko wajibi ya fi sunna
ya ce to ba da zamu karanto kaɗan daga cikin wasiƙu masu kallo da sauraro da ƙarshe sai mu zo da tabar na shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina muku fatan alkhairi Allah ya sa ku tashi lafiya mallam karatu ya yake kwarai da gaske Allah ya sa kamarin da alkhairi sai Rashid electronics daga nan cikin garin Kaduna akwai sarauni ya shirya Siddiqa Abdullahi Barkutu ku ce assalamu alaikum ina malamai fatan alkhairi Allah ya saka da alkhairi amin assalamu alaikum ina muku fatan alkhairi fatan za ku tashi lafiya daga Fatima unguwar Sunusi salamu ina malam barka da zuwa malam ina neman
tajdidi daga nasuru da kira a farka iga zikar na malamin ka bani lambar ka Allah ya kara lafiya sai kuma assalamu alaikum sunana Abdulsalam Yunus ina malam fatan alheri assalamu alaikum malam layya hukuncin wanda ya ki yin layya don kawai ya kuntata wa iyalinsa na gode daga Afiya
wannan mai kyau ta ba idan mutum yana da hali ya bada abu ya riƙe akwai mala'ika da yake cewa kullum ya ubangiji wanda ya riƙe ka sanya wa dukiyarsa halaka mai bayarwa kuma akwai mala'ika da yake masa addu'a cewa ya ubangiji wanda yake bayarwa ya ubangiji ka mayar masa da abin da ya kashe
na assalamu alaikum malam mutum zai iya amsar naman layar sau biyu sako daga abba
sosai ko koso nawa ne
assalamu alaikum ina muku fata alkhairi muna jin daɗin wannan karatun da kuka yi mana Allah ya saka muku da alheri da fatan alkhairi a gida lafiya sako daga Yakubu Manci Bado muna so mu ɗan karanta cikin saƙon ne assalamu alaikum da fatan an yi sallar juma'a lafiya Allah ya sa a yi babban sallah a cikin arziki da wadata a tashi lafiya makin na rayu makin daga na rayu makin kwana biyu ban ji ka ba sai yau na ji ka muna maka fatan alkhairi assalamu alaikum mara ina so a ƙara bayani a kan kwanakin da ya kamata a yi layya a tashi lafiya ni
kwanakin da ake layya 10 ga wata 11 ga wata 12 ga wata wato daga 12 ga watan Zulhijja in rana ta faɗi an gama layya sai baki
sai baki wannan mun manta kuma ya mana cikin so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina mana fatan alkhairi da Allah ina so
kuma wannan abu shine ba a yanka dabbar layya in rana ta faɗi
Oto,
kama yanzu ranar 10 ga wata gobe kenan. In rana ta faɗi, to mutum sai ya haƙura sai wace
wace.
In ya yanka bai
yi layya ba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina yi muku fatan alkhairi. Allah ina so na samu wannan karatun na yau. To sai kai mana bayan magana ta WhatsApp akan number da ka turo din nan kamar nan da awa ɗaya awa biyu za ka gan shi a wajen ka insha Allah. Wasu ne zan kana ta ƙarshe shi ne assalamu alaikum na muku fatan alkhairi mama hajjiya daga ta mama hajjiya daga ta muna godiya daga nan zamu dakata sauran al'umma su biyo mu a mako ne zuwa dan jin ambatar sunayensu a cikin shirin wa'azi to ba shiri da al'umma mallam wani fatan alkhairi za ka yi mu mutane na ayi sallah lafiya gobe
shi ne gobe a lokacin sallah kada a mance da yi wa ƙasa addu'a kai addu'a Allah ya ƙara wa ƙasarmu albarka da arziki da zaman lafiya sannan kuma ana zan mu da suka tafi aikin haji ne addu'a Allah ya karɓi aikin ibadar su kuma ya dawo
da su lafiya
kuma Allah ya sa mu cika da
ita amin ya Allah jinjina ta musamman inda Dr. Hakim Baba Ahmad shugaban kafar GITB Alheri Radio ce a gaya masa da ɗan uwan shi Alhaji Abdulmalik Baba Ahmad shi a rikici wani ne suna godiya kwarai da gaske Idris Mustapha ga su ne madaga ya ce ina kallon sa ga Halima ga Yazid nan duka madadin abokan aiki ni Abubakar Abdullahi Guwan na bayi zan kuma yi jiya ta musamman ga wanda aka saba ga yadda su kai yanzu yi ta yamma ta da albarka Alhaji Ibrahim Muhammad Makarfi muna jinjina ta musamman
ya dace ga dawo daga Lagos
Haji Halima Abubakar dan giwa Umar Allah ya kara aminci da kariya sannan Yusuf Bala na gata Alhaji Aminu Tan suna Saudiya Belisco Alhaji Nagarta ayi mana gaisuwa ga Haji Yusuf Bala na gata ba kama da aiki bi rabon su ba ya kamata kara goma ne kuma za a ambaci shi
kara goma
ya rage sunan juma'a da mutunci kai mai jiya ta musamman da hajjia ina a shimna godiya da addu'o'i kai ma ka kawo alade Idris ka je ma alade da kire ka ansu a gunka fa ma dukan kwari kwari Abubakar Abdullahi ki ta ma za mu ku zuwa ai sallah lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
man jiwakum fi hadithin aw qadim wa tala'a al-qur'an subhan ar-rasha حسيفا في مسمع الكون العظيم